zan sake ku saki mai kyau. Wannan Allah ne ya dauki nauyi ya gaya wa matan annabi cewa shi annabi ya gaya musu a lokacin da suka roke shi akan wani abu na duniya, suka ce a ƙara musu abinci, a ƙara musu kayan kwalliya, a ƙara musu kaza. Mijin dai suka yi su matan annabin cewa rayuwa ta yi tsanani, suna cikin matsi, ba su samu yalwar abu kaza da kaza kaza ba. To wannan ya sa annabi shi kuma ya duba ya ga bai da wannan abin da suke da bukata. Wannan yana nuna cewa wani lokacin mace in ta samu wuri tana iya neman bukatar abin da miji bai da shi kuma ta ce ai mata. Suna da wannan tunanin dole sai an saita su, an nuna musu rayuwa, sai an bi a hankali, sai an lallaba. Da haka Allah ya dauki nauyin ba su ansa cewa in duniya kuke nema da jin daɗin duniya da more ta, to za mu ji yadda ku daɗi, in ji Allah, tunda shi yake da abun ai. Amma zan sallame ku, zan sake ku, sarri kunna utalliku kunna sarahan jamilan shine talaqus sunnati min ghairi dirar, bazan cutar da ku ba. Dama ana so idan mutum ya saki mace to ya kyautata mata bayan ya sake ta, tunda an rabu dai a rabu lafiya ba tare da an tafi ana uwa ka ubanka ba. Musulunci ya kwadaitar da miji inda ya safki mace ya mata abin goma ta arziki. Kala ma'amarun at-tabarruj an tukhrija al-hasina, Allah ya faɗa a cikin surar ayi kalmar tabarruj, wala tabarrujna tabarruj al-jahil, abu mai kyau da zai dauki hankalin maza. Haramun ne duk wata mace in za ta fita ta fitar da wannan, kamar yadda muka yi bayani a baya yadda fitinar mata suke kullum, idan za su fita suna so su fita da tabarruj, a fidda gashi a waje, a fidda kirji a waje, a matsa jiki, a yi kwalliya, a yi lalle, a yi abubuwa dai ga sunan dai su mata da mai 'yan kwalliya ne da ado. To duk wannan abubuwa da mata suke fitarwa a fili suna yada shi, duniya tana gani haram ne. Wala tabarrajna tabarruj al-jahiliyyati al-ula, haka Qur'ani yace, da haka ku hana matanku tabarruj, ku hana ƴaƴanku tabarruj. حدثنا أبو kuma su rabu da kai su zaɓi duniya ko lahira. ka nuna gatar su. Yace to gashi ni dai annabi ne, ga kuma abin da Allah ya kaddara bai san na zama attajiri ko mai kudi ba, amma ni wa'azi nake yi da fadakarwa. Inni zakirul laki amran wala alayki an tastajibi. Ya Aisha, zan gaya miki wani al'amari amma ba sai kin yi gaggawa ba, hatta tastajibi a bawaiki, ki je ki nemi shawarar iyayenki. Ki nemi tastajibi, tatlubi minhum al-mashura, ki nemi shawara daga iyayenki. A riwayar Jabir a Sahihi Muslim, hatta tastashiri abawaiki, nan kuma hatta tastamiri abawaiki, can kuma hatta tastashiri, daga shawara ne ki nemi shawarar iyayenki. Wannan yana nuna a harkar zaman aure, zamantakewa na aure, yana da kyau mace ta rinka shawartar iyayenta akan kashe aurenta ko zaman aurenta, ba wai kawai sai mace ta yanke hukunci kawai iyayenta su ganta a gida ba. Duk abin da ya faru, ki kira babanki ki gaya masa, ko ki kira mahaifiyarki ki gaya mata. Abin da ya kai ga aure zai iya lalacewa, sai ki nemi shawara, ki ce to ga abubuwan da suke faruwa, in kun ga in kashe aurenta, in sun ce eh bismillah, sai ki bisu, sun ce a ki haƙuri, to sai ki haƙuri. Kuma galiban iyaye suna ba wa ƴaƴansu shawara su yi haƙuri, ko da daɗi ko babu daɗin zama ɗin. Yace ni aridun alayki amran, zan bujar miki da wani al'amari. Daka ki nemi iyayenki su baki shawara, amma kada ki gaman kanki. Ki samu babanki Abubakar da Umar Uman, su ne iyayenta a wannan lokaci. Yawwa, kuma malamai suka ce wannan radi ne ga waɗanda suke cewa mahaifiyar Nana Aisha Umar Uman ta rasu a shekara ta 6 daga hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ba haka bane cewa mahaifiyar Nana Aisha a shekara ta 6 ta rasu, saboda wannan shawara da Annabi ya ba wa Nana Aisha a shekara ta 9 ne. To kaga ashe ta dan yi nisan kwana har ta kai wannan lokaci. Menene yasa manzon Allah ya ba wa Nana Aisha shawara da zabi? Yace a lokacin, saboda yarinya ce ba ta da shekaru da yawa, bai kamata a kyale ta ta yi gaman kanta akan aurenta ba. Kuma haka al'amarin yake, duk iyaye idan suka aurar da ƴaƴansu ya kamata su rinka bibiyan lamarin ƴaƴansu akan harkar aurensu, don kada fushi da yarinta ya sa su je su yanke hukuncin da zai zo bai daɗi ba. وقد علم ان ابويا لم يكونا يامراني بفراقه. انا شات شي اي النبي صلى الله عليه وسلم يا رغا يا سنن cewa babana da mamana abawayya kenan, da Abubakar da Umar Uman bas kasance za su umarce ni in rabu da shi ba. Qalat, sai ta ce ai annabi ya ce thumma qala, sannan sai ya ce inna allaha qala, ai Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika, har zuwa ƙarshen ayar da malamin karanta mana. Ai Allah ya ce ya kai annabi ka gaya matanka, ila tamamil ayati, in har duniya kuke so da lafiya ko da morewar duniya ta jin daɗi, to ku zo za a ba ku jin daɗin, amma fa za a rabu da ku har zuwa cikar aya. Ya ja mata aya, fa qultu lahu fa fi ayi hadha astamir abawayya. Aisha ta ce a cikin me zan je in nemi shawarar iyayena akan rabu da kai? Ni yanzu zan tashi in je in ga iyayena cewa zan rabu da kai? Ai ba za mu ai ba za ma su yadda ba dan haka ba ma sai naji na gaya musu ba fa inni uridu Allah wa rasulahu wa dar al-akhirah ni ina shaida maka ya manzo Allah na zaba Allah Allah nake nufi da manzon Allah da gidan lahira ba duniya nake nema ba na hakura yawa duk abinda aka ce ana so a kafi shi zama da kai kafi shi a wata riwayar da ta gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka sai yayi dariya ma'ana yaga hankalinta yaga tunaninta to yan uwa wannan abinda hadisi yake nuna mana lamari na mata sai an yi hakuri yanzu wannan kun ga a gidan annabi ne sallallahu alaihi wasallama suka nemi a dan yalwata musu rayuwa a dan daga musu al'amura su yi sama maimakon bani sunan shi wannan maimakon wannan maimakon su zauna cikin kunci suna gani ya kamata a sauƙaƙa musu al'amura a buɗa musu to kai mata ka za ta iya gaya maka haka ko kana cikin hidima a ce ma ba ka yi kullum kana cikin hidima amma da wani abu ya faru sai a ce ba ka yi haka ɗabi'ar su take sai dai Allah shirya Allah kuma ya gyara inji ma
babu qawlihi wa in kuntum turidna Allah wa rasulahu wa dar al-akhira fa inna Allah adad al-muhsinati min kunna ajran azima wa qala fatadat wa dhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati Allah wal hikma القرآن والسنة قال حتى قال وقال الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت لما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بتقيير أزواجه بدأ به فقال إني ذاكر لك أمرا فلا عليك أن لا تعجلي حتى تستأبري أبويك قالت وقد علم أن أبوي لم يكونا يأمران بفراقه قالت ثم قال إن الله جل ثناؤه قال يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها إلى أجر عظيم قالت فقلت وفي أي هذا أستعمل أبوي فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة قالت ثم فعل أزواجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلت تابعه موسى بن عائل عن معمر عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة وقال عبد الرزاق وأبو سفيان
المعمري
عن معمر عن الزهري عن أروى عن عائشة
يجي الله يجي إذا كما كنا نفهم الله ندى الدمان زن الله kuna san Allah kuna san manzon Allah kun zaba Allah da manzon Allah wa dar al-akhirah da gidan lahira fa inna Allah a'adda lil-muhsinati min kunna ajran azima hakika Allah ya tandarwa masu kyautatawa a cikin ku wato lada mai girman gaske kun zabi Allah yardar Allah da yardar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun zabi dar al-akhirah ni'imar janna to Allah ya tanada wanda suka kyautata a cikin ku za a ba su lada ajran azima sawaban jazilan za a ba su babban lada a cikin gidan aljanna wanda yafi duniya yafi kulliyar duniya yafi duk abin da kuke nema a yau wa qala qatada wazkurna ma yusla fi buyutikunna min ayati llahi wal hikma ku tuna ya ku matan annabi abin da ake karantawa a cikin gidajen ku na ainihin wato ayoyin Allah da sunna shine al-hikma al-Qur'an was sunna wannan lafun wa nashr murattab ne an ance al-Qur'ani ana nufin magana Allah as-sunna ana nufin al-hikma ana nufin sunna manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam anan ana tunatar da su ne ni'imomin da Allah ya musu wa fi hadha tadhkirun bima an'ama alayhinna حيث جعلهن أهل بيت النبوة ومهبط الوحي الله يو ما تع النبي نئما كودا وكذا ما تع النبي كودا أقبانك أكي سوك أدى وحي دا إيران أبن دكوشي جني ناين هنواتو دا وككا دا الله يبا مزا على صلى الله عليه وسلم وما ذاكو من تادا وانا كورنك نيما أبن دونيا da kuka Allah ya baku abin da yafi duniya ai da haka bai kamata ku kusaran ku akan ainihin wato abu na duniya ba yadda da kawo hadisin yace wa qala laysu shine ibnu sa'd al-imam kamar yadda imam az-zuhuli ya kawo shi mausulan daga abi salih yace haddasani yunus ibnu yazid kenan daga ibnu shahab shine az-zuhuri yace akbarani abu salama ibn abdurrahman shine ibnu auf anna aisha ta matan manzo sallallahu alaihi wasallam qalat lamma umira sallallahu alaihi wasallam yayin da Allah ya umarci annabi wannan amru wujub ne umarni na wajibi bi takhiri azwaji Allah ne bashi umarni yace ka ba matanka wato zabi a lokacin su tara ne a lokacin matan annabi da ya ba su zabi su tara guda biyar a cikin su cikin Qurayshawa Aisha yar gidan Abubakar da Hafsa yar gidan Umar Ummu Habiba yar gidan Abu Sufyan da Sauda bintu Zam'a da Ummu Salamata bintu Abi Umayya da Safiya bintu Huyay ibn Akhtab al-Khaybariyya da kuma Maimuna bintu al-Haris al-Hilaliyya da Zainab bintu Jahash al-Asadiyya da Juwayriya bintu al-Haris al-Mustariqiyya waɗannan sune matan Annabi sallallahu alaihi wasallam nana Aisha tace ba da abi sai ya fara da ni ya fara da ita me yasa ya fara da ita aka ce li fadliha saboda falalan nana Aisha eh kamar da Imam Nawawi ya fada yace tana da matsayi tana da falala wasu kuma suka ce dan ita ce sababin bayar da ainihin wato zabi din an ce daga cikin bukatun ita ma ta dan mika bukatar ta tace a sama mata wata riga mai kyau mai tsada ita Aisha shi yasa annabi ya fara ya kai mata farmaki kenan ya fara da ita ita ma tace a yi mata haka suke mallan dabi'a ce ta mata dole sai da dan kwalliya da dan dan abubuwa da haka maza sai ku kula da kyautatawa matanku ku faranta musu in ka fita kwashe-kwashenka ka dan nemo mata abin da za ta ƙara haskakawa kada ta zo ta zata ka ta ce a kawo da haka sai ya fara da ita duk da ita ce yarinya to amma tana gaba wajen neman bukatun shi yasa ya mata magana inni zakirun laki amran fala alayki alla ta'jili irin dai wancan hadisin ne zan gaya miki wannan lamari amma karki gaggawa yawa la ba sa alayki fi adamil ajalati kenan hatta tasamri abawaiki ki je ki nemi shawarar iyayenki saboda kar ki amfani da yaren takki ki je ki abu na kuskure watakila ki gaba a baki abin da kike so ba ki ce a sake ki wannan yana nuna cewa ba a batta ta amfani da ra'ayinta ba kuma yana nuna muhimmancin iyaye a cikin aure tace wa gada alima anna abawai lam yakuna ya'murani bi firaqihi ai ya san cewa daman babana da mamana ba za su ci gaba da shi ba shine annabi ya ce da ita inna Allah jalla sana'uhu Allah mai girma wanda yaban sa ya girma mai daukaka ya gaya mun cewa ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha har zuwa karshen aya gashi in baku zabi da haka shi yasa na baki zabi din ko dai duniya da kwalliyarta da morewanta ko kuma ku haƙuri da ni ku samu lahira ku ji daɗi a lahira an ce haɗuwa suka yi a wata rana suka ce mu ma fa duk abin da sauran mata ake musu a Madina mata ake musu na kayan kwalliya mu ma muna fa buƙata kada a ce dan mu matan annabi ne ba sai an mana ba ka ce duk abin da mata suke buƙata minal ulay na kayan kwalliya da adon waye ba ita Ummu Salama ta nemi a yi mata wani labule mai kyau babba ita yana na Maimuna ta ce wasu kaya take so na Yaman set din kaya daga Yemen ake yanzu shine hulla yamaniya tace abinda take so ita nana Zainab tace akwai wani kaya da ake yayi mai zani sauban mukhattatan tace shi take so annabi ya kawo mata ita Ummu Habiba tace akwai wani kaya da ake yin su a Suhul a garin Suhul to shi gaskiya ita shi take so kowa sai da ta fadi abinda take da bukata suka tara masa wato gajiya sosai ta kuma nana Aisha ta ma ta nemi abinda take so suka ce kuma ana so a gida a dan yalwata musu abubuwa a dan ƙara abubuwa ana zama ba abinci so a yalwata musu a matsayinsu na matan annabi shine Allah ya dauki nauyin bada amsa da kansa a riwayar Imam Ahmad sai ga sayyidina Abubakar ya taho ya zo gidan manzon Allah yana neman izini zai shiga ya tarar da mutane a ciki a kofar annabi shi kuma manzon Allah yana cikin gida mata sun tsare shi suna ta lissafin bayanai ga mutane suna jiran sa matan sun hana shi ya fito yana sauraron su ga Abubakar shi ma ya zo ya ga gida a ciki Abubakar yana tsaye ba a yi mai izini ya shigo ba ana cikin wannan yanayi a riwayar Imam Ahmad a cikin Musnad kenan sai ga sayyidina Umar shi ma ya taho mallan kaga mata yadda suke buga mulki ko to kabiya hankali suna to mijin nasu ne sun rike yanzu harkokin su ake yanzu yanzu internal affairs ake abu sayyidina Umar yazo shi ma yana tsaye kawai da Umar da Abubakar yazo suka ga abun ya dade kawai sai suka shiga gidan kace ko dai akwai wani abu ne da ya faru suna shiga suka tarar da to ai dukan surkansa yana auren yar Abubakar yana auren yar Umar haka suna gida ne suna shiga suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune matan nan sun kewaye shi yayi shiru sun kewaye shi sai bayani suke ta yi shi dai bai ce komai ba wawa sakit sai Umar ya yi maza maza ya ce Abubakar na ga kamar ransa a bace yake na ga kamar ran annabi a bace yake amma la'u kallimannahu yanzu sai na yi masa magana in sa masa farin ciki saboda ba na so na ga ran annabi a baci sallallahu alaihi wasallam shi zan masa magana la'allahu ya tahakka ko zai dan yi dariya su ba san me yake faruwa ba su sun dauka wata matsala ne ashe mallam mata suna iya hada mutun zafi a gida mallam sai Umar ya ce ya rasulullah لو رأيت ابنة زيد امرأة عمر سألتني النفقة عنفا فوجأت أنوقها يشي إنا ماذا كاغا وانشي يفضي سنم ما تسا يشي يا من الله يندك جدانك ما تاتا تمطن تامن تشي سنامتك ذا نامتك ذا نامتك ذا yace da nazo na buge ta kawai na fito na rabu da ita kai ma kai dariya ko sai annabi sai dariya yace ka buge ta sai dariya yayi ta dariya aka ce a lokacin har sai da hakwaransa suka fito shi annabi dariya yayi sosai yace Umar kenan to da mun shi Umar abin da yake so a lokacin ya ga dai ya faranta annabi saboda yanayin da ya gaishe bai ji dadi ba a wata riwaya sai ya ce kaga ga sunan nima
irin abinda matakka tayi maka nima haka suka mun ga sunan kaga sunan kowa wai bukata take ai mata kaza ai mata kaza a wata riwaya Umar yace ya Rasulullah dan a Madina dan a Makka mun fi karfin matan mu amma yanzu an zo Madina matan mu ne ma suke fasa bukatun mu bukatu Umar ya musu tsawa yace ya za ku yi annabi kaza nana Aisha tace kaga ka gama da gidanka ne kai ka ji ba kai ka gama da naka ba yanzu kace ta ga matar abin nan ba ka je kai mulki a gidanka shi ma ka bar shi a gidansa yayin nasa mulki wato an fafata fa ba karamin fafatawa ba yace ga sunan wallahi mallam Abubakar yana jin wannan abun ba sai ya miƙe ya kai wa nana Aisha duka ba yace ke zaki zo da ke za a ce annabi sai ya bada kaza bada kaza ya miƙe zai kai mata bugu irin abinda manya suke din nan yaro yayi abu ka daga hannu zaka buge shi da wani abu to ai shi ya sace ai mallam uba ne ai ko ai ya cancanta to wannan yake nuna cewa she wani lokacin tarbiyyar sai annan kai hannu kenan ko ba ka bane ba ai gonda na ka fudda fikihu a cikin abubuwan ai ina maka magana shi yassa ce Aisha yassa ce kuma wannan yana nuna cewa dan yarka ta girma ta yi aure ba ta fi karfin aladabtar da ita ba me yasa ya kai mata shi ai yana ga laifin babba ne ya za a takura wa annabi bai kamata a matsanta annabi ba yace wannan wanda nake da iko akan ta bari fara kai mata farmaki tukuna shi ma sayyidina Umar yayi kanna na Hafsa malan al'amura fa sun zama abin da suka zama ya miƙe kanta Abubakar yayi kanta sayar zai buge ta Umar ma yayi tasa yayi kanta sayar na Hafsa kenan dukkan suna cewa tasalanin suna sanar san malai sai inda ku za ku zo kuna tambayan annabi abin da bai da shi ke Aisha ke zaki tambayan annabi abin da bai da shi ke Hafsa ke zaki tambayan annabi abin da bai da shi wannan yake nuna mallan ya kamata uba ya zama tsiyayye akan yayansa ba ka je ka aurar da yata je ta rashin hankali ba za ka mata ma ai al'amuran sai dai ka lallaba sai ka bi hankali ka mata fada in ta yi ba daidai ba shine daidai shine dattaku akwai matan da sun rena mazan in ka ga ta rena mijin nata kai karbun ragamar abun ka ladabtar da ita kuma wannan yana nuna cewa ku mata ku daina dorawa maza abinda ba za su iya ba mata ku daina dorawa mazajenku abinda ba za su iya ba mallan akwai auren da ya kusa ya mutu saboda anko me anko wani kaya ne da in mata za su yi biki sai su je su yanko wata atamfa ko wata shadda sai a ce kowa idan zai zo bikin shi zai yi ni dai ban ga abin da yake daukan hankalin mata a harkar biki irin anko din nan shiri ake masa na gaske to ita wance ga talauci mijin shi ma ga talauci ga kuma shegin san biki kin je kin kai kanki abin da yafi karfinki duk bikin da aka ce za yi anko tunda baki da hali mai gidanki bai da hali ki hakura da zuwa ki bada uzuri ki ce wallahi ba na jin daɗi abubuwa sun yawa zan yi muku addu'a ta zo ta sa mijinta a gaba ta ce sai an mata ya ce shi yanzu da yake neman matsara da za a ci a zo a takura masa a ce sai ya yi wani anko 10,000, 20,000 mace sai ta yanko maka a tamfa 30,000, 40,000 ba banda ɗan abin da za ka bayar na gudunmuwa a irin wannan yanayi bai biya kuɗin makarantar yaransa ba watakila kuɗin haya ma bai gama biya ba watakila shafanan gida ma bai yi ba larurorin yara na makaranta na uzurori kowa ya sani duk wani mai gida yana da ciwon kai da damuwa akan hidimar yaya yaran nan kudi suke ci ba nawa ta ba ba za a tausaya masa ba yaji da yara tukunna kaje ki tsofai tsofai nake ki je ki dako wani wani anko in za a yi ayi in ba za a yi ba a san me ake ciki to to me ake ciki za a yi masa bala'i za a yi mai rigima kenan jahilan mata marasa ilimi wanda basu yi karatu ba basu saurari malamai ba su ne suke matsantawa mazajen su akan abin duniya amma duk mace wacce take wanda tana zuwa makaranta tana sauraron ilimi to duk abin da miji yace bai da hali bai da iko tana cewa Allah ya hore sai ta nema ta wani wurin da haka ku ji tsoron Allah kun ga wannan laifin ya kai ga duba matsayin matan Annabi duba darajar su amma Abubakar ya miƙe zai bugi na Aisha Umar ma ya miƙe zai bugi Isa na Hafsa kuma Annabi yana kallo yana gani bai ce kakku da kan mun mata ba saboda sun yi laifi shi yasa wasu da kake ganin suna cin wahalar rayuwa wallahi malam matan suke jefa su malam ka zauna mace ta gigi ta kace ta kawo maka bukatu abinda ya fi karfinka a rayuwa ta zo ce ta sa ka canje yanayin rayuwarka akan me in ta ce kaza ka ce kin gaban da hali wallahi kaza za ka ce ban da hali ba zan iya ba duk surutun da za ta yi ka dauka kamar ba a yi ta ba ka kama harkokinka kawai kar ma ka tsaya ka ba ta amsa ba a wani jayayya yi kaza kaza ban da hali ba zan iya ba shikenan an wuce zance ai ka gama ai ka wuce ka tafi ya tuntuni ta yi surutu ta yi duk abin da za a yi an matsanta mana a gidan nan wallahi wasu ne suke cin kuɗin kamu ba mu ba kaza kaza ai kana da shi waye wa duk ta kama komai karkace mata komai kai tafiyarka an jima ka dawo ka ce ina abinci na a ai ba wasa ai tana da mata ne ba kare shi yasa kake dariya ai kware ne gaske ai lamarin mata malam sai hakuri sai hakuri shikenan manzo Allah sun yi ce to shikenan ya isa yayi controlling din wurin saboda wurin ya fara zama wani abu kai Abubakar shikenan Umar shikenan ke ku zauna ku zauna ku zauna matan suka ce to tunda haka ya faru wallahi la nasar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba'da hadha almajlis ma laysa indahu daga yau mun daina tambayan Annabi abin da bai da shi kun ji mata masu tsoron Allah malam rantsuwa suka yi suka ga Abubakar da suka ce wallahi mun yi alƙawari mun yi laifi mun yi kuskure ba za mu sake tambayan manzon Allah abin da bai da shi ba da haka ke ma hajiya kar ki rinka tambayan mai gidanki abin da bai da shi ki daina ba kyau Allah ya hore bismillah Allah bai hore ba a rufa juna asiri rayuwa lallabawa ake yanzu musamman wannan yanayi da ake ciki shikenan Allah tabaraka wataala ya saukar da wannan aya ta zabi ya fara da nana Aisha shi yasa tace a'a ai ba inda zani ai yawwa ba inda zani ina nan bazan je ko ina ba na zabi Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam to wannan kenan sai yace mai malam fa menene fa qalat fa qultu fa fi ayi hadha astamir abawayya kan me zan nemi shawarar iyayena kafin wannan akwai riwayar da ta zo aka ce da suka gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya kaurace musu sai da ya wata guda gaba ɗaya ma ya daina zuwa yana kwana a ɗakunansu kawai ya ware ya je ta ibada wata guda ya ce ni za a zo a gaya wannan shi ne sababin ainihin wato ƙauracewa da manzon Allah ya yi wa matansa har sai da aka yi kwana 29 sai ya dawo sai Aisha ta ce a ka dawo ne ai da saura watan ai da saura ai yau 29 ai sai ya ce ya Aisha wata fa a musulunci kwana 10 10 9 a aikace nuna mata yace ashharu hakaza wa hakaza wa hakaza mallan ka duba ni ikon Allah ku da ya kamata ku yi murna annabi ya dawo wata guda ya tsallake ku amma ka duba wai wai sai aka yi masa bayani wai ai ya mai rafkan wan kwana daya ai da ya kammala ya cika watan kenan ifadi wato lamarin mata sai hakuri sai hakuri mai karatu mai ilimi in yaji irin wannan sai yace to sai hakuri yanzu kaga in kai ne sai dai ka bi da zaki kace na ƙara wani watan wata aka kawo wannan hadisin tace tab tace tab waye zai kaurace wata guda ma'ana tare namijin tace bai isa ba da kansa zai dawo to in ka san ba za ka iya yi ba sai ka lallaba ka kai zage zage a gefe kawai daga baya ku sulhunta eh haka ake yi eh kadan tada kura haka kadan bubbuge wasu yan kwanuka haka eh kadan yi abubuwa haka kadan rikici haka yawa a dan neme ka a rasa haka dan kwana biyu ba kasa fahimtar abubuwa daga baya sai a zo a yi a sulhunta a san dai cewa an yi maka ba daidai ba wani ya yi irin wannan ƙauracewan a yi ya ƙaurace matar sai ta haɗa abincinta da ita da ‘ya’yanta su ci su ƙoshi tas ya zo ya zauna yana ta kame-kame a wurin zama ga shi don yunwa ya taho da yunwa ta shiga ta yi kwanciya ta rabu da shi baya magana wata rana sai ce ina abincina ne ta ce a yau ai na ga baka ci ni za ki yi wulakanci to ai kai ka ƙaurace baka ci to kaga in ka san ba za ka iya jurewa ba to duk ƙaurace wanda za ka yi kar ka yi ƙauracewar abinci a ƙwarai kuwa duk zage-zagen da za ka yi ka je ka yi ta yi amma in ka zo abincinka fa daman ba fashi to ka zo kai da cefane da komai a barka da tsayawa a bakin titi kana cewa yan kuma ka tsire da wajiya da biredin naira 200 da wannan a'a ka ja girkin ka lafiyayye a gida ka ci abincinka wannan hakkinka ne sauran abubuwa kuma a je a jika saboda in ka ce ba za ka ci abincin ba in baka shirya ba wata ran fa da kanka za ka shiga kitchen ka dai ka nemo abin da za ka ci saboda rayuwa dole a ci a sha da haka kula ta ce ba wani abin da zan je ne neman shawarar iyaye sun mafi al'azuwa da nabi sallallahu alaihi wasallam mitla mafalat sauran matan irin abin da shi nana Aisha ta aikata su ma sai suka aikata suka ce a'a muna tare da kai an zuhuri kala akbarani abu salama ta kala abdurrazzaq wa abu sufyan al-mu'ammari an ma'mar wannan duk mutaba'a ne an Aisha har zuwa ƙarshe na'am mal
babu wa tukfi fi nafsika ma Allah mubdi wa takhsha an-nas wallahu haqqu an takhsha qala hadathana muhammad ibn abdurrahman abdurrahim qala hadathana mu'alla ibn mansur an hammadi an hammad ibn zaid qala hadathana thabit an anas ibn malik radiyallahu anhu anna hadhihi al-aya wa tukfi fi nafsika ma Allah mubdi nazalat fi sha'ni zainaba binti jahsh wa zaid ibn haritha
wannan ayar Allah ya ce wato fifi nafsika kana boyewa a cikin ranka mallahu mubdihi abinda kuma Allah tabaraka ta'ala zai bayyana shi menene abinda yake boyewa shine nikahu zainab auren nana zainab binti jahash in tallaka ha zaidun idan zaidu ya sake ta ko kuma da ya ga zaman abu ya gagara sai ga cewa in Zainab din mijin nata ya sake ta shi kuma sai ya aure ta to shine mallan yake cewa wa Allah ya ce wa takhshan nas kana jin tsoron mutane kar mutane su ce su yi magana su ce ya kai annabi ya aure yar gidansa yarinyar da yarinyar matar yaran sa ko wanda dishi ya kula da su wallahi wa kuma tarsha Allah shi ku cancantan kaji tsoranta a kaji tsoransa wannan aya ta sauka ne akan Zainab binti Jahsh a wacce mahaifiyarta ita ce Umayma binti Abdul Muttalib mahaifiyar Zainab binti Jahsh gwaggon annabci kaga abun akwai gida a ci Umayma binti Abdul Muttalib a gwaggon annabi ne manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi kokarin hada auren ita Zainab da Zaidu Zaidu bin Harisa maulan sa ne shi kuma yaran gidan shi ne bawan sa ne to kaga ita yar gidan gwaggon sa ne shi kuma wannan yaran shi ne duk gaba ɗaya abun na gida ne annabi ne ya hada auren nasu yayi sha'awar su zaman auren shi ma wannan ka kula da dabi'a da hali irin na mace malam kuma akai auren amma ba ta so wannan yana daga cikin auren da aka yi shi ba a yi nasara ba dole aka kashe shi dole ya mutu ba ta so akai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tace wallahi ita matan sansa shi ma kullum complain yazo ya ce ya rasulullahi Zainab ta mun kaza annabi ya ce kai hakuri amsik alayka zawjaka wattaqillah kai hakuri bayan yan kwanaki sai sake dawowa ita ba ta so shi yayi hakuri amma ita ta fi shi nuna kin abin kaga dai a gidansa ne yana da iko a kansu to waye ma annabi bai da iko a kanshi ai babu shi amma ina son nuna maka wannan a gidansa duk sun zauna a gidansa gaba daya wallahi abu ya gagara aka yi auren amma ina kawai wata rana sai ga Shiridu ya gaji ya sake ta ya sallame ta ya sallamo ta ta ce ga shi nan ya sake ta saboda koken ya yi yawa to sai Allah tabaraka ta'ala ya sanar da shi a nan wannan auren da bai yi ba har aka aure ta aka sake ta to wannan za ta zama cikin matanka wannan Allah ya sanar da shi a alamahullahu tabaraka wa ta'ala anna Zainab satakunu min azwajihi to ya zai an riga an yi aure kuma ga yanda shi ya yi wuce aka yi wannan aure kuma a ce yau an sake ta kuma shi ya aure ta shi ne fa yaron da ake ce da shi da Zainab bin Muhammad saboda tsabar a gidan annabi yake da Allah ya hana tabanni mutum ya rinka kiran wani ba sunan wani da sunan da ba dan shi ba ya ce ya sa mai sunan shi to shi abin da ya damu manzo Allah yanzu a zo a ce wannan shi ya yi wannan auren kuma daga baya kuma ya zo a aure ta mutane ne za su ce al'ada sai a ji kamar da kunya kamar gaskiya da dai nauyi da waye da sauransu shine Allah ya ce tukfifi nafsika wallahu mubdihi kana ta koyewa a ranka sai Allah kuma ya bayyana wa takhsha an-nas kana jin tsoron kada mutane su aibanta ka saboda kai wannan duk da abun alheri ne amma wallahi wa hakuma tafsha Allah shi ya fi cancantan ka ji tsoronsa shi kadai ba ruwanka da mutane tunda abinda kai ba sabon Allah bane taimako ne malam Allah da ya tashi yin mulkinsa da sarautarsa kawai sai ga aya daga sama Allah ya ce shi ya daura auren gaba da ima falamma qada zaidun minha wataran
zawajin haka bayan ta tare a gidan Zaidu har ya tare da ita aure bai yi ba ya sake ta ta gama idda Allah ya ce mun aura maka ita ba wani maganar a waliyi a annabi ya tura iyaye a je ai magana a wannan idan Allah bai shiga ba cikenan tab Allah ya ce mun aura maka ita kaji zance ya kare dan haka wata ranar da matan suka zo ana ka san lamarin mata dai ina ta gaya muku sai hakuri fa musamman wanda bai aure ba in baka shirya hakuri da mata ba to wallahi ba ka iya aure ba yawa wanda ka ga mai mata ne in ka ga yana tafiya yanzu a hanya in dai mai mata ne ka ce ka wannan mai hakuri ne kowaye in dai yana da mata in ka gan shi da jinjina ka ce ka wani mai hakuri ne su ma matan sun ce a gaya muku duk wacce ka ga tana da miji tana tafiya ba ta aure ne to ita ma in ka ganta ka ce tab ai wance mai hakuri ce saboda gashi akwai maza masu gashi a gida to da Allah ya tashi ya ce mun aura maka da mata suka zo suna yi wance tace ita kaza ne wance tace ita kaza ne wance tace ita kaza ne Nana Aisha tana ga ita ce yarinya ita ce aka aure ta budurwa dan abu ya hada su to wannan Zainab din su ita ce cike kunnan doki a gidan Annabi da ita da Aisha a waje ana cewa wai Aisha ne ko Zainab ne wai Aisha ne mana a wajen matsayi a wajen Annabi sallallahu alaihi wa alihi ita kuma wannan Zainab din Allah da iko sai ta rike Annabin kuma tayi ta kyautatawa tana so ta wanke masa damuwar sa na can da yace tayi kaza to amma da ke dabi'ar mace ce ba za ta iya zama da wanda ba ta so ba ku fahimci wannan in dai mace ta nuna ba ta son wani to ku hakura da auren nan ko kun yi za a yi ta je ka dawo ne wallahi ko bayan ka mutu za ta rabu wata mata ubanta ya mata auren dole ta yi hakuri ta ce ta yi auren biyayya ta gaya mijin ta ce ba na son ka ba na kaunar ka ina shaida maka ni ba masoyiyar ka bane kuma ni ba mai kaunar ka bace kaga me ya zauna da ni auren biyayya nake ba auren soyayya ba ka san auren kala-kala ne akwai na soyayya akwai na biyayya na biyayya za ta yi da'a wa iyayenta a dole ta bi ka kawai da haka wannan duk abin da ta shuka maka sai abin da ka girba kuma sai ka yi hakuri wallahi malam sai ubanta sai ya mutu uban da ya ce a yi auren sai ya mutu malam yana mutuwa ana kai shi kabari ana dawowa sai ta ce masa alhaji ban takaddata ya ce kamar yaya hajiya ta ce ai ba aure tsakanina da kai ta ce wallahi ba zan ci gaba da aurenka ba daman na aure ka ne saboda na bi ubana in masa da'a ba yanda zan dishi amma yau sai ka ban takaddata ya ce ko 40 ba a gama yi ba ya ce wallahi shekaru bari wallahi malam haka auren ne ya mutu ta ce da dai yana raye na masa biyayya amma yanzu tunda ya bar duniya bai zai ga wani abun bakin ciki da damuwa ba yi bai san ba na rabu da kai ya tafi ni ma zan kama harkata malam an fata ra yaya mutumin nan yana kuka ya rubuta takarda ya bayar ta ce ka gama koke-kokenka ka ban takardata shi ma da yake da rababbe ne da haka da suka zo suna magana sai ta ce ita na Aisha ta ce ni da aka aure ni ina budurwa ni da abin nan ban taba aure a gidan wani ba ni da ni kadai ne budurwa a cikin ku ta gaya wa sauran mata Zainab ta juya ta ce eh ta ce ku da a ƙasa aka daura auren ku ni ku aure na a sama aka daura shi Allah ne waliyinta ai malam fit shiru ba wata mace da ta sake magana malam tace zawuji kunna a hali kunna ku fa iyayenku ne suka daura muku aure da Annabi ni ba zawajani Allah min fawqi sab'i samawati ni da Allah ya aure da ni daga sama saman bakwai aka dauro aure na aka wahayi aka yi sai gani na tare ba wani maganan wali ko ni waye waye a far wata mace ta zo tana mun maganan matsayi a gidan nan wallahi shiru suka yi gaya maka to wannan shine fassara wa takfifi nafsika mallahu mubdihi
watakshan nasu wallahu haku an takshahu har zuwa karshe inda yace ittaqilla wa amsik alayka zawjaka nana Aisha tace a wata riwaya law kana sosan katiman shay'an lakatama hadhihi alaya inda annabi zai koye wata aya a cikin qur'ani to gaskiya da ya koye wannan ayar
wato shi dai auren mun da jike da kunya da
ware kuwa shi ya auren amma jikinsa da kunya da nauyi to yaya zai Allah ne da dan a ra'ayinsa ne bai auren ba ba sani ku kuna ganewa tun daga yadda scenario din abin ya kasance shi ya fada shi ya da auren shi yace Zainab ki aure Zaidu kai Zaidu ka aure Zainab akai ta rikici shine alƙalin da yayi da yayi mai ya ta hukunci kaga bai zai so ya aure ta ba gaskiya kuma kar ka manta yar gidan gogonsa ce kaman a gidansa ya rike ta ya taimaka mata ya mata kaza to amma shi abin da ya dame shi to yau me mutane za su ce a ce yau ni na zo na aure wannan amma lamarin Allah daban ne kawai kawai Allah ya ce mun daura auren to shine Aisha tace inda annabi zai koye wani abu da a ce annabi yana koye wani abu to wallahi da ya koye wannan ayar ba zai karantar da ita ba to amma ya za a yi ita nana Zainab sai ta zama wannan ayar wannan da shi take alfahari tsakanin matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ƙwarai kuwa kaga dai yanzu duk wannan abin da ya faru ko yanzu ai kun ji amma wallahi mallam kaga makiya Allah kafirai yanda suke ta rubutu da zagin annabi akan wannan abu zagi batanci ba za mu iya maimaita abin da suka faɗa ba gaskiya suka ta isa amma dai kun ji hakikanin abin da ya faru to ya zai kaga ya mun yaya zai zai ce bai zai abin da Allah ya ce yi ba to amma a hakan sai a juya a ta faɗin maganganu suka ai daman kaza ai abin da ya ba dadi kawai ba za mu maimaita abin da suka faɗa ba Allah ya mana maganin su ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين منا أدعو أدعو روكم الله الله يشمك يوم أم المسلمين سكي قصة فلسطين سكي تشكين ياكي أكي تكشي سوء أنا تفاهم الله يشمك أمس اللهم كن لهم عونا ونسيرا الله كذا ما يتيم وكنسو كذا ما يأغذ أمسو ya ubangiji ka tozartar da isra'ila akan su Allah kada ka ba isra'ila nasara ta cutar da su ta kashe su ubangiji ka sa dalilin da kasar falastinu za su samu daukaka kenan da za su samu yanci su rayu a kasar su yanda kowa ke rayuwa a kasar sa Allah ka dauka musulunci a wannan tsibiri Allah ka taimaki wannan wuri wanda yake shine alqiblar musulmi na farko Allah ka taimaki wannan wuri wanda yake wuri ne na annabawan Allah Allah kada ka bar shi a hannun Yahudawa kada ka ba su nasarar cutar da musulunci da musulmai Allah ubangiji ka ba su nasara ka ba su agaji ka ba su tallafi ka ba su abinci duk da an hana shigar musu abinci ka ba su abin sha Allah ka ba su inda za su sha ruwa Allah ka ba su haske ka ba su rayuwa mai inganci subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum